This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sunana Muhammad Hafiz Baballe, tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 20 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Burtaniya ta sanar da aika kayan agaji wato abinci a yau Laraba zuwa yankin Zirin Gaza, abincin da yawansa ya kai tan 2000. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden da wanda ya gada Donald Trump ke kara kintsawa don sake karawa a watan Nuwamba a zaben shugaban kasa, masu kada kuri'a a sassan kasar sun yi kira ga 'yan takarar biyu. Za ku ji kiran da suka yi a cikin shirin. Kwanaki bayan da hukumomin Najeriya suka ba da umarnin buɗe iyakokinsu da jamhuriyar Nijar, har yanzu harkokin zirga-zirgar sufuri a tsakanin jihar Difa da iyakokin Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin saman Najeriya ta kai wani hari da ta tarwatsa sansanin ɗan bindigar nan dogon gida da ke jihar Neja.
Sun ga wanda ba su yarda da shi ba a ba da labarin shi, especially a ce wani yanzu yana ɗaukan man ya kai musu ko yana je sai musu abinci, informants nasu ya je ba su labari. Kaga duk wannan wanda aka gane a yi magana.
Bayan nan za mu kawo muku shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya yi duba ne kan yadda al'umma za su taimaka wa marasa ƙarfi da marasa galihu a wannan lokaci na azumin watan Ramadan.
Ina da yara 10. To wani lokaci dusa muke zuwa muke aikowa, ana ba mu dusan waken suya. Zan musu dambu da shi ko kuma in tuka musu in ayi miya su ci da shi.
To muna tafa da wannan rahoto sai kuma a gyara zama domin a sha labaran duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum. Burtaniya ta sanar da aika kayan abinci a yau Laraba zuwa yankin Zirin Gaza, yayin da Amurka ke ci gaba da ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai tallafi da kuma cimma matsaitsagaita wuta gabanin wata tattaunawa da jami'an Isra'ila za su yi a Washington a wannan mako. Ma'aikatar harkokin wajen Burtaniya ta ce ta tura abinci da yawansa ya kai tan 2000 zuwa cikin yankin na Gaza. Tana mai cewa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce take raba abincin. Hakan na faruwa ne yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ke shirin wata ganawa a Saudiya da Masar domin ganin an cimma matsaya kan batun dakatar da buɗe wuta da sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, da kuma ganin an faɗaɗa ayyukan shigar da abinci cikin yankin na Gaza da sauran batutuwan da suka shafi rikicin. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden da wanda ya gada Donald Trump ke ƙara kintsawa don sake kara a watan Nuwamba a zaben shugaban ƙasa, masu kada kuri'a a sassan ƙasar sun yi kira ga 'yan takarar biyu da su mai da hankulansu kan abin da zai iya biyo baya idan ɗayansu ya faɗi zaɓe. A ranar Talata dai al'amura suka ƙara nuna tabbacin cewa Biden da Trump ne za su sake karawa a zaben na shugaban ƙasa a ranar 5 ga watan Nuwamba. Trump ya ƙara lashe zaɓukan fidda gwani a ƙarƙashin jam'iyyar Republican a jihohin Arizona, Florida, Illinois, Kansas da Ohio. Kazalika shi ma Biden ya lashe dukkan jihohin illa Florida, inda wakilai ko delegate daga jam'iyyarsa ta Democrat suka soke zaben fidda gwanin, suka kuma sadaukar masa da dukkan ƙuri'u 224. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Al'ummomin da ke zaune a yankin Shiroro na jihar Neja sun tabbatar da cewa rundunar sojin saman Najeriya ta kai wani hari ta sama da ya sanadin tarwatsa garin Falili da ke zama matattara 'yan ta'adda a yankin. Gwamnatin jihar Neja ta yaba da wannan mataki da rundunar sojin saman ta ɗauka, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
A wata sanarwa da rundunar sojin Najeriya ta fitar, mai ɗauke da sanya hannun kakakinta Air Vice Marshal Edward Gapwet ta ce sun samu nasarar lalata manya-manyan abubuwan fashewa tare da bindigogi waɗanda aka yi imanin cewa mallakar ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da ake nema ne ruwa a Jallo a Najeriya. wasu daga cikin mazauna yankin da lamarin ya faru da suka nemi a saka sunansu sun ce garin Falale nan ne mazaunin rikakken dan bindigan nan dogo gidi da sauran yan bindiga da ke tare da shi
ainihin kauye ne to kauyen kuma irin yanayin zama na abin da shi iyayen dogoge din da mamun suna zaune ne a kusa da kauyen jikin kauyen
to yanzu wannan harin da aka kai an kakkashe su ne koko abin yake
eh to lalle muna tare tun daga aka kai harin suna wurin
shi dogoge din nan yake zaune
uwar da ta haife shi tana wurin duk inda zai je ne ya dawo
da wani kauye na ana cewa Falale
okay to yan ta dake cikin garin
uwar ne ta nan take da shashi wannan dogoge din dama suna suke a kauyen
kama an kashe mutane wurin koko
eh akwai mutane wurin ya kai jirgin ta je ta aiki a wurin
commissioner tsaron cikin gida na jihar Niger Bello Abdullahi Muhammad mai retire ya tabbatar da aukuwar lamarin kuma ya ci za su ci gaba da yaki da bata garin amma kuma suna buƙatar haɗin kan jama'a
is a welcome development kuma is a relief on the state government sun ga wanda ba su yadda da shi ba a ba da labarin shi especially a ce wani yanzu yana daukan mai ya kai musu ko yana je sai musu abinci informants nan su je ba su labari kaga duk wannan wanda aka gane kai magana
to mai sharhi akan lamarin tsaro a Nigeria Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce duk da yake suna da tabbacin cewa dogo gidi baya wurin a lokacin kai harin sojojin amma dai wannan babban sako ne gare shi
wannan hari da aka kaiwa wannan daba ta wato dogo gidi a garin Falale sako ne aka aika duk da yake muna da waɗansu bayanai da suke cewa baya kasan nan yana wani guri a ɗaya daga cikin sassanin kasashen da ke makwabtaka da Najeriya ya fi mishi yayi maza-maza ya zo ya mika wuya ya kuma nemi yanda za a zauna lafiya maimakon ya je ya ci gaba da ruko da karfan da za a zo a halaka shi da shi kuma a kawo karshen shi
yankin na Shiroro dai ya dade da zama wata matattara ta yan bindiga da hukumomin jihar Niger suka tabbatar da cewa har da mayakan kungiyar Boko Haram Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
A gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
to kwanaki bayan da hukumomin Najeriya suka ba da umarnin bude yakokin su da jamhuriyar Niger har yanzu harkokin zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar Difa da yakokin Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale a cewar direbobin sufurin da ke zirga-zirga a tsakanin yakokin kasashen biyu daga Difa wakilin murya Amurka Harusu Rashidu ya yi kuma da wannan rahoto
A yanzu haka harkokin zirga-zirgar sufuri na ci gaba da fuskantar kalubale sosai tsakanin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da iyakokin Najeriya musamman irin su jihohin Borno da Yobe da ke makwabtaka da jihar ta Difa dangane da hakan yasa na samu zanta da waɗansu daga cikin direbobin jihar ta Difa gami da na tarayyar Najeriya sun kuma bayyana irin tarin matsalolin da suke cin karo da su ta fannin zirga-zirgar sufurin da suke tsakanin jihar Difa da iyakokin Najeriya tun bayan sanarwar da hukumomin Najeriya suka fitar a gargashin shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu da nufin bude iyakokin su da jamhuriyar Nijar gadi abinda suke cewa
Alhaji Umar Mamman mazanin Difa tarin fodiyar Nijar mun ya masa ina driver shugabannin kungiyar ECOWAS da suna ce sun dage takunkumi su dai ya kamata su bi su duba iyakokin nan yanda zirga-zirga yake tafiya su dauka wani mataki yanzu immigration su customs kowa da gate na shi kowa yazo talaka yazo da kayansa sai ya biya kudi a yanzu ba wani soyi kamar dai hakan da yanda takunkumi yake haka yake
ni ne Suleiman Saidu Musa mazaunin Difa ta jamhuriyar Nijar gaskiya mai Nijar ka gane ban majin dadi boda sun ci abude take kuma ba a daukan kaya shine immigration suka ce doka ne har yanzu boda rufe take
bai Muhammad Ali na asalin Difa an cire wannan takunkumi muna holding cikin mu samu sauƙin al'amari saboda mu ne masu zuwa Nijar Najeriya muna transfer
Muhammadu Malam Nuhu asalin Najeriya ne to takungumin nan an dai ce an cire amma har yanzu dai bamu ga dadin shi ba muna neman alfarma a jihar Difa difanna yana cikin dokan ta ba ci su police nan su dan tausaya mana da su duwan inna akan haraka mota na fraud a ce ya shigo gari ana bi da mota cikin garin nan bai kamata ba dan bin motar nan yana kawo hatsari ko wanda ya gudun ko kuwa shi ma'aikacin da ya bin abuse ya yi hatsari dai mota yayi fraud ya shigo gari kai police ka zo ka kwashe kaya a cikin gari kaga bai kamata ba kenan ya kamata garin da aka ce yana cikin dokan ta ba ci kai ma'aikaci ka sassofta talaka shi ma ya dan samu ci da sha
maraka ce la Mustapha driver ne din Nigeria muna dauko abinci in bamu biya ba ba za ka iya shigowa da shi Niger ba muna shan wahala sosai
to koyaya ya masharhi kan lamarin yau da kullun a jihar ta Difa ke kallon wannan matsalar ta fannin hulɗar zirga-zirgar sufurin da direbobin ke yi tsakanin Niger da Nigeria Abdulrahman Kiyari wani masharhi ne kan lamarin yau da kullun a jihar ta Difa yayi ƙarin bayani ta watalho a san tawarsu da muryar Amurka
takunkumi da aka tsora daman ai Equal State ta tsora shi to amma masu suhurin nan ba su ne suka ji a jikin su ba talaka ne ya ji lalle ɗan ƙasar Nijar kan kuma su ma mutanen Najeriya kowa ya ɗanɗana kuɗin shi da ake hoki amma shi wannan takunkumi da aka ce an ɗauke shi bayyan kamannin an ɗauke shi saboda a yanzu haka akwai kayan da ba su shigowa daga Najeriya kuma akwai kayan da ba su wuta daga nan Nijar suna zuwa Najeriya saboda ka gani har yanzu dai ba a gaba wani abu wanda yake nasaba da yin wannan suhurin da ake yi na dabbobi cikin Najeriya amma har yanzu wannan takunkumin kaman ba ce komai ba mafi yawa ma mutanen da suke cikin iyakan nan duka ɗan uwan juna ne ko na ɓangaren Nijar ko kuma na ɓangaren Nijeriya saboda kasan duka ɗaya ce
to sai dai kafin hada wannan rahoton na tuntuɓi hukumar ma'aikatar kwastam a nan Difa don sanin halin da ake ciki bisa ƙalubalen da direbobin sufurin Nijar ke fuskanta a lokacin da suke yunkurin shige da fice kan iyakokin Nijar da Najeriya amma duk da hakan haƙata ba ta cimma ruwa ba har usul Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:11 na safe da minti 12. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa shirin da ke zakulo hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma domin samun ci gaban ƙasa sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin shirin na zamantakewa zai yi duba ne kan yadda al'umma za su taimaka wa marasa karfi da marasa galihu musamman a wannan lokaci na azumin watan Ramadan
kaman yanzu dinnan da aka shiga cikin azumin nan alhamdulillah amma wallahi sallahi shinkafa na samu mudu biyu tun daga wannan lokacin har yanzu gero kuma na samu shi ma mudu biyu abinda na samu kenan kuma daga asbahi zuwa shan ruwa ban taba amfani da siga ba
gaskiya mutane suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so halin da ake ciki ya kai rajin da gaskiya nan da lokaci kankani idan na sama bai tallafi na ƙasa ko gwamnati ta shigo ciki ba to ba mu san wani hali talaka zai shiga ba
Watan Ramadan lokaci ne da dukkan musulmin duniya kan yi azumi da addu'o'i da ƙara kusantar Allah. Wani abin da ke da muhimmanci a lokacin azumin watan Ramadan shine tallafawa mabukata da sauran marasa galihu. Yayin da iyalai ke zama tare don yin bude baki da sahur, akwai mutane da dama waɗanda ba su da abin da za su ci.
Sunana Binta A. Adam. Kaman yanzu dinnan da aka shiga cikin azumin nan alhamdulillah amma wallahi sallahi shinkafa na samu mudu biyu tun daga wannan lokacin har yanzu gero kuma na samu shi ma mudu biyu abinda na samu kenan kuma daga asbahi zuwa shan ruwa ban taba amfani da siga ba kuma na kwatanta ma yara na su dinga hakuri da hakan tunda ba ni da shi ne yawa kuma game da yanayi na rayuwa yanda ake ciki a yanzu yaran nawa guda 8 ne anti na tara su yayanta guda 10 take da su kuma ya kasance ita ne babba a gare mu ni nake binta sai kasance yau ni ce babban amma a girman da nake da shi ba ni da yanda zan yi da shi sai yanda Allah ya yi da mu. Sai kuma bangaren zamantakewa gidan da nake da shi a yanzu haka yara na guda takwas daki ɗaya ne sai ɗakin kwano da yayansu yake kwana a ciki. Kuma muna zaune na ka fara sana'a da cewa zan yi sana'a ina yin masa haka da safe masan nan da nake ina dafa shinkafa sai kasance babu da bashi na fara to da yake na fara da bashi kuma a gida na baki yayi yawa wannan yaro ya ci wannan yaro ya ci wannan yaro ya ci sai ya kasance min a maimakon in rage bashi sai na ƙara bashi sai bashi ya hawhawa a kaina a yanzu haka zancen da nake yi ana bi na bashi wanda in na gaya wa mutum zai yi mamakin cewan anya da gaske ne to asirin ciki sai ya ji.
Ana watan Ramadan wanda ya kamata a ce al'umma masu karfi su rika taimakawa marasa karfi musamman irin ku ya akwai al'umman da ko kuma masu hali a cikin al'umma da suke taimaka muku musamman ku da kuke da bukatu da yawa gashi ba wanda yake taimakon ku wajen tallafa ma ƴaƴan nan.
Alhamdulillahi akwai masu tallafawa to masu tallafawa din nan ba wai za su bi ka bane su ce maka wai gashi dole za ka yi takakkiya ne amma kullun da safe nakan yi takakkiya zuwa Central Max saboda menene ina bin hanya ne in ga a ina ne ake taro dan a taimaka to idan na tsaya a wajen wannan taron sai wani tsari ya fito sai a ce kana da pass in baka da pass baka da abinci to daga nan masu pass din ma ba su tsaya sun daidaitu ba ballantana a basu ko a baka kai da kazo
wato ana bada wani takarda kenan na shaida
akan bada takarda kuma abin sai mun muna fuskanta kaman hanya ne ita kanta takarda saboda ba za ki ga waye mai badawa ba amma za a ce sai da pass to mu kuma mun zo muna da damuwar mu mun ga wannan idan na fuskanci wannan gurin indai har na je gurin to abin da nake tsakani da Allah ina barin gurin ne.
Kina da ƴaƴa sun kai 10 tun lokacin da mai gidanki ya rasu yaya ake rayuwa?
Ana rayuwa ne cikin taskar Ubangiji da kuma wannan kungiya da ta tallafe mu Allah ya tallafe mu dan nakan dauko kafa ne in zo in ce to kunji meye abin yi za a dan ban wani hasafi wanda zai rage min radadi zan tafi da shi gida kuma yara na ƴan kanana ne sukan tafi su je su yi aiki na kafinta yaro idan ya hada banki aka siya 150 in Allah ya yarda ya riga ya san yanda gida yake in har zai kashe kudin sa to in Allah ya yarda naira 80 zai iya siyo min siga na 50 ashana la 20 zai iya zuwa da ashana na 20 cewan na sai da bankin nan ne 150 Hassan da Usaini
menene banki
nana banki wato asusu wanda yara suke bukata su sa kudi a ciki bacin shi ma kuma suna hada abincin kaji na katako shi ma sukan siyar da shi sukan hada kujeran da za a siya 100, 150 har 300 ma to idan har sun siyar din to zai zamanto da cewan in sun zo gida sun san cewan fa akwai wani abu kuma a tsarin zamantakewa da muke yi na fada miki maganar masan nan da nake yi to idan nayi masa na gaya ma yara na cewa da safa za su karya da masa da rana in na dafa shinkafa za su ci amma fa na soki abincin dare saboda bashi ya min yawa na karba anan to in na ci gaba da cin bashin kuma zai zama ba sana'a nake ba
to a ci gaba da tattaunawa da wani musamman a wannan wata na Ramadan. Hajiya ke kuma sunanki?
Sunana Maryam Abubakar Adam.
To Hajiya Maryam yaya ake rayuwa musamman a wannan wata na azumi?
Gaskiya ba abin da zamu ce sai dai alhamdulillahi mun gode mu Allah gaskiya wannan wata da muke ciki ba abin da zamu ce sai dai mu ce alhamdulillahi kuma tallafi kan ina da yara 10 to wani lokaci dusa muke zuwa muke aikowa ana ba mu dusan waken suya zan musu dambu da shi ko kuma in tuka musu ayi miya su ci da shi
dusan waken suya
haka muke kuma ina da yara masu skila su hudu ina sana'a da to yanzu sana'a ma kwata-kwata yanzu bana yin sana'a saboda abin da magani yake tafiya in ciwon su ya tashi ina yin sana'a to a cikin kudin zan dauka muna zuwa asibiti ana siyan magunguna to yanzu duk sun cinye kudin ma kwata-kwata bana sana'a a zauna ne nake wani lokaci zan aike su nan su je su ebo mana ganyen kabeji in zo a dafa su kwadanta su ci
to da yake wannan lokacin azumi ne kuma ana samun kungiyoyi da daidaiku na taimakawa a ce bayan an yi sallah yaya rayuwar zai ci gaba da kasancewa
yanzu dai sai dai in ce kawai za mu zuba mu sarautan Allah ido abin da muka samu aka zo aka taimaka mana zamu ci da shi in kuma bamu samu ba wani lokaci gaskiya haka muke hakuri amma alhamdulillah wannan kungiya da muke ciki gaskiya ba abin da zamu ce mu sai dai Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi
amma makota fa a ce masu hali masu arzikin anguwa sun lura da cewa ga irin halin da kike ciki domin su taimaka miki
gaskiya babu dan da wancan shekaran ana ba mu girin amma wannan lokaci ba wanda ya ba mu dan akwai wani makwabcin mu ma da na aika na ce dan Allah muna neman taimako a ba mu sai ya ce ni ma yana ganin ni ina da gata kuma yanzu zan aika in ce a ba ni na ce ba haka ba ban san ma miki magana ba kawai sai na wuce na tafi abina abin da muke ciki kenan
to amma irinku da kuke irin wannan bukata me kike ganin kamar ya kamata a yi muku ko da kungiyoyin ne ko kuma dai kun jama'a masu hali a cikin al'umma ko gwamnati ko dai duk wanda dai zai iya me ya kamata a yi muku
gaskiya abin da muke nema muna neman tallafi ne a tallafa mana taimako muke nema a yi mana ko jari a bamu abin da zamu zo muna yin sana'a muna ciyar da ƴaƴan mu kama sana'a da shi
halin da wasu mata da suka rasa mazajen su suke kuma kula da marayu ke ciki kenan zamantakewar mu shi ma wannan bawan Allah mai suna Abdullahi daga jihar Jigawa yace yana da sana'a amma baya iya ci da iyalansa yadda ya kamata sai dai godiyar Allah
bi muna dan sana'a ne muna dan samun na kashewa na abinci haka
amma kana da iyali
ina da iyali
to ya kuke rayuwa musamman a wannan lokaci na azumi
gaskiya rayuwar dole sai abinci yana wahala sai mun huta mun dan yi sana'a kafin mu samu abin da zamu ci wallahi
mutane a anguwa ba sa tallafa muku
gaskiya ba ko ba sosai ba taimakon nan ba sosai ba
san kai mai karamin karfi kenan
eh
to amma akwai masu kudi a anguwa da sauran masu ruwa da tsaki ba sa zuwa su ce ga ina marasa galihu marasa karfi saboda a taimaka musu
gaskiya ba a neman mu
to ya ake ta gudanar da azumin nan
alhamdulillah azumi sai godiya
kai ya wani kira zaka yi domin a tallafa mu marasa galihu
ni gaskiya wanda suke da hannu da shi ya kamata su rika taimaka wa masu karamin karfi a halin nan da ake ciki da matsalar abinci
Aiki kenan da wata kungiya mai suna Khairi AHB ke yi don tallafawa jama'a. Na tambayi shugabar kungiyar Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu ko haka na daga cikin farillan inganta zamantakewar al'umma da sauran mabukata.
A takaice dai gaskiya ba bana muka fara wannan aikin ba. A shekarun baya muka nemi danyen abinci mu rarraba. To bana abin da muka duba shine tun kafin azumi rayuwar ta yi tsadan da waɗanda suke iya cin abinci so uku ma. Ba sa iya cin shi su daya to azumi kuma lokacin ibada ne sai muka ga wahalar zai zamo da yawa a ce mutun ya wuni bai ci abinci ba kuma ya sha ruwa bai ci ba wani lokaci a zo suhur babu sai muka ga abin da zai fi mana sauki shine mu dafa abincin mu dinga raba da faffe da faffan zai fi zagayawa ya samu mutane da yawa domin muna kwadayin ladar da manzo Allah ya ce yana cikin ma wanda ya ci yadda mai azumi ba a rage ladan mai azumin ba kuma za a baka kwatankwacin ladan shi to kin ga naka ladar azumin ga ladan na duk wanda ya ci kin ga ladar ta tafi da yawa kuma da yake wata biyu kenan da na rasa mahaifina Allah ya masa rasuwa sai na ji in ƙara ƙaimi wajen wannan aikin da kuma roƙon ubangiji ya kai masa ladan a kabarinsa shi ma
a yanayin mu'amalan ki da al'umma kina ga kaman mutane na inganta wannan dangantaka ko kuma zamantakewa da al'umma ta cewa haƙƙin su ne waɗanda suna da hali su ciyar da waɗanda ba su da hali musamman a wannan wata na azumi
eh to gaskiya akwai masu kokari don kusan zan ce ko mu yanzu a kungiyance mun samu tallafin mutane da dama wanda suka ba mu tallafi wasu na kuɗi wasu na kayan abinci amma duk da haka ina kira a ƙara domin a hakan zaki samu wani zaki ga shi ya ci abinci a gidan shi har an zubar kuma makwabtan shi suna kwana da yunwa wanda a musulunce haƙƙi ne a kanka ka tabbatar cewa makwabcinka bai kwana da yunwa ba in kana da halin taimakon shi so koda ba da watan azumi ba ina kira akan masu ƙarfi su ji tausayin marasa ƙarfi su tallafa musu su kuma fahimci cewa kyauta baya kawo talauci haka kuma rowa kuma baya kawo ƙarin arziki
kina mu'amala da al'umma da dama me kike ji suke cewa musamman a wannan yanayi na matsin rayuwa ga kuma azumi
gaskiya mutane suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un So halin da ake ciki ya kai rajin da gaskiya nan da lokaci kankani idan na sama bai tallafi na ƙasa ko gwamnati ta shigo ciki ba to ba mu san wani hali talaka zai shiga ba domin halin matsi shi yake kawo yawaitan lefuffuka da kuma yawaitan ayyuka na asha duk mutumin da yake cikin yunwa kuma bai da abin yi to zuciyar shi tana saka masa kowani irin hanya ne na neman sauki ma kansa a ƙarshe abin da zan ce shine muna godewa Allah da ya bamu wannan dama kuma muna kira ga waɗanda suke da halin da za su shigo cikin wannan kungiyar mu da tallafin su na hanyoyi da dama a na kayan abincin ne na daukar nauyin marasa lafiyar ne matan nan a taimaka musu da jari domin idan suka tsaya da kafan su to taimakon da za a rinka bayarwa zai ragu
yanzu kuma ga shawara kan yadda al'umma za su tallafa wa mabukata da sauran marasa galihu
sunana Ibrahim Adam Nabage so ana cikin dai wani hali wanda al'umma suna bukatan taimako daga ƴan uwanmu musulmai saboda mutane suna cikin mawuyacin hali da wani ba iya samun ya ci abinci su biyu ko su uku duk da dai ana wata ne mai albarka na azumi wani ma ba iya samun abin da zai bude baki balantana yi magana har ya zai yi saur to mutane dai suna bukatan abin da za su dan Allah al'umma wayanda suke da abanin su su taimaka su fito da su taimaka al'umma har ga Allah duk wanda ya ci da wani dai a wannan wata mai albarka gaskiya ba karamin lada Allah zai bashi ba kuma sai dai mu roƙan mushi Allah ya biya shi da gidan aljanna abu ne da yake bukatan idan mutum kai zai yi zai sa ran shi ne zai ba tare da koi yana tunanin a nayi ko kuma a me riba ta ba a wannan taimako ne kamar yanzu wannan dinnan kungiyar nan koi ganin su koi mu kai suka zo unexpected kuma suka yi wannan abu har ga Allah mun ji dadi mutane da yawa sun samu biyan bukata wani kingaye ya cire kudi zai siya to yanzu wannan kudin zai iya yin ajiya ya amfani da shi nan gaba
masu sauraro anan muka kawo karshen shirin zamantakewa na wannan mako sai ranar wata Laraba in Allah ya kai mu zamu dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka sada ni da ku ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya
a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga labarin duniya a takaice
to Burtaniya ta sanar da aika kayan abinci a yau Laraba zuwa yankin zirin Gaza yayin da Amurka ke ci gaba da ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai tallafi da kuma cimma matsayin tsagaita wuta gabanin wata tattaunawa da jami'an Isra'ila za su yi a Washington a wannan mako ma'aikatar harkokin wajen Burtaniya ta ce ta tura abinci da yawan sa ya kai tan 2000 zuwa cikin yankin na Gaza tana mai cewa hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ce take raba abincin haka na faruwa ne yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke shirin wata ganawa a Saudiya da Masar domin ganin an cimma matsaya kan batun dakatar da bude wuta da sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma ganin an fadada ayyukan shigar da abinci cikin Gaza da sauran batutuwan da suka shafi rikicin yayin da shugaban Amurka Joe Biden da wanda ya gada Donald Trump ke ƙara kintsawa don sake kara a watan Nuwamba a zaben shugaban ƙasa masu kada kuri'a a sassan kasar sun yi kira ga 'yan takara biyu da su mai da hankulansu kan abin da zai iya biyo baya idan ɗayansu ya faɗi zaɓe a ranar Talata dai al'amura suka ƙara nuna tabbacin cewa Biden da Trump ne za su sake karawa a zaben na shugaban ƙasa wanda zai a ranar 5 ga watan Nuwamba Trump ya ƙara lashe zaɓukan fidda gwani ƙarƙashin jam'iyyar Republican a jihohin Arizona, Florida, Illinois, Kansas da Ohio kazalika shi ma Biden ya lashe dukkan jihohi illa Florida inda wakilai ko delegate daga jam'iyyarsa ta Democrat suka soke zaben fidda gwanin suka kuma sadaukar masa da dukkanin kuri'u 224 kwanaki bayan da hukumomin Najeriya suka ba da umarnin buɗe iyakokinsu da jamhuriyar Nijar har yanzu harkokin zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar Difa da iyakokin Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale a cewar direbobin sufuri da ke zirga-zirga a kan iyakokin
masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Jule Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Sa'ida Hamdun ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.